بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da ta daidai da 18 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1434, daidai da 27 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 93 daga cikin jerengiyar karatutukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muka yi wa take da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan ba a manta ba, muna cikin suratul baqara. Suratul baqara ta sauka a Madina ne, kamar yadda muka faɗi muke tunana ta. Madina cibiya ce ta mabambantan addinai da ƙabilu daban-daban. Madina cibiya ce ta wayewar kai. Madina cibiyar kasuwanci ce. Musulmi sun samu irin wannan yanayi wanda sai shimfiɗa musu kyakkyawar dama ta siya da addinin su, kuma su yi addini a cikin yanci. A wannan gabar ina so in jawo hankalin matasa a wannan zamanin, a cewar da a rayu a cikin al'umma wadda take mai kunci ta gargajiya, gwamma ka samu kanka a cikin al'umma wadda take da aqida ta secularism. Ina son ku gane zaman Makka zama ne na gargajiya. Sun kafa sun tsare, suna ganin cewa su wakilan Allah ne, don haka sai addinin da suka ga dama za a yi. Wannan ya taimaka musu sun ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai. Amma zaman Madina a lokacin da Annabi ya same ta sunan ta Yathrib, a wannan zama ne na secularism, kowa ya addinin da ya ga dama. Wannan ya bada kyakkyawar dama, sai musulmi suka samu natsuwa, sai suka yi ta yada addinin Allah. Ina jan hankalin yan uwana musulmi akan cewa ƙasarmu Najeriya da ta rayu a ƙarƙashin sarakunan gargajiya, to gwamnati ta rayu a ƙarƙashin demokuraɗiyya. Allah ya sa ka ji karatuttuka na da ne kwanaki 4-3 da so gabata. Rayuwa ƙarƙashin sarakunan gargajiya kashe addini ake, a kashe al'umma, a samar da zalunci. Allah ya ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu. Yace in dai sarakuna ne, duk garin da suka samu kansu a ciki, to za su yi kace-kace da garin, sannan za su kaskantar da masu mutunci a garin. Allah ya ce haka suke yi, haka kuma za su ci gaba da yi. Abdullahi dan Mubarak, ɗaya daga cikin manyan malamai, daga cikin malaman farko, yake cewa wa hal afsada ad-dina illa al-muluku wa ulama as-su'in wa ruhbanuha. Suwaye suka bata addini? Ba waɗanda suka bata addini ya ce sai sarakuna da miyagun malamai da jahilai masu son bautawa Allah da jahilci. Waɗannan nau'in mutane guda uku su ne suka haɗu suka yi wa addinin musulunci dukan Hassan da Husaini da Gambo. Idan ba an samu malaman sunna da adilai daga cikin umara'ul mu'minina da bayin Allah waɗanda suke bautar Allah a bisa ilimi da basira ba, addini ya mace kenan. Don haka dawo ka dubi yadda Madina take. Ita kanta Madina kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, akwai wasu yankuna cikin ƙabilun Ausu da Khazraj waɗanda su maguzawa ne, su suna da sarautun gargajiya. Amma zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai wannan sarauta ta tarwatse. Wanda ake shirin za a nada hakimi a lokacin, shine Abdullahi dan Ubay dan Salul. Sakamakon tarwatsewar wannan empire, wannan masarauta, sai shi wanda ya sa rai da za a nada, sai koma yana fada da addinin musulunci har ya waye gari ya zama cikin kasurguman munafikai. Allah ya yi tur da shi a cikin Alkur'ani. Allah ya yi tur da ayyukan shi. Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Allah ya ce wanda ya dauki nauyin tsara kasafin da aka yi mata annabi din nan, to babbar azaba ta tabbata akan shi. Sarki ya tabbata ga Allah. Kenan me nake so in ce? Ba mu so kasar mu Najeriya ta samu kanta irin wannan halin da ta samu kanta a karkashin demokradiyya ba, ko kuma a karkashin cewa babu addini. Amma ya fi sauki irin haka fiye da a ce sarakuna ne na gargajiya waɗanda in su ne suke da mulki, to za su haɗa kai da miyagun malamai ne da kuma jahilai waɗanda ke son bautar Allah ba da ilimi ba. ‘Yan uwanmu musulmi a ƙasashen Amerika da Ingila, wannan platform ɗin ne ya taimake su suke yaɗa addini. Yanzu a Amerika za ka je ka samu fili, ka gina masallaci, ka gina makaranta. Forget about their war against terrorism. But the constitution of the land has given every right for any person to come and establish his place of worship. Manta da cewa suna fada da ta'addanci, suna cewa kaza, suna cewa kaza. Har a yanzu a America kana da cikakken yancin ka je ka rubuta, ka ce kai musulmi ne, kana neman zaka sai fili ne wanda zaka yi masallaci, kuma ga irin ka'idojin ka, ga irin abubuwan da zaka gudanar. Shikenan. Babu wanda zai hana ka. Malam Isa Ali Ibrahim Pantami abokinmu ne, ɗaya daga cikinmu ne, malami ne kuma scientist ne a fagen computer. Yanzu haka da muke magana yana PhD din shi akan computer science a birnin London. Masallaci ne a kwararansu, wanda da a varanda ce suke haduwa suna sallah. Coci a kwararansu a kan street din su a London, ba a ƙauye ba, a birnin London aka daga ta, za a siyar da ita. Wani daga cikinsu shi ne ya zama chairman na samar da kudin masallacin, za ka gan shi a tasha ainihin Islam wadda ke kan DSTV. Berabe ne za a gan shi da hular shi ta yarbawa karkata, shi ne chairman na tattara kudin masallacin. Sun siya coci ce, coci suka siya, suka juya ta ta zama masallaci. Wannan ba tarihi ne na shekarun baya ba, a'a, wannan abun bara waccan ne zuwa bara, an yi an gama. Shi Isa Ali Ibrahim shi ne limaminsu. To kaga secularism da suka ce ba su adaptin, ba su ɗauki addini ɗaya a matsayin addini ba, balle su ɗauko mara ce, kawai sai suka ce kowa ya je ya yi addini shi. Suka kawo ka'idoji a ƙarƙashin haka. Shi ya baiwa musulmi dama a yau ake yaɗa musulunci a ƙasashen Amerika da Ingila da cikakken ƴanci, wanda har Professor Bilal Phillips, wanda ba Amerika ne, yana cewa yau addinin musulunci shi ne addinin da ya fi kowanne yaɗuwa cikin gaggawa a ƙasar Amerika, saboda irin wannan damar da musulmi suka samu. Don haka ita wannan damar da muka samu a ƙasar nan, abin da ya dace shi ne mu yi amfani da ita a gina manya-manyan makarantu da masallatai, a rinka karantar da al'umma Alƙur'ani da hadisi, a rinka tsarkake su daga shirka da bid'a da fasikanci da zalunci, a rinka tarbiyyar 'ya'yan musulmi. Da haka al'ummar musulmi za su iya juyar da wani community na non-muslim zuwa ga ainihin an Islamic community or an Islamic state, ma'ana daga anguwa ko zamantakewa wadda za a ce ba ta musulmi ba, sai koma kasar ma gaba ɗaya sai ta waye gari sai ta zama ta musulmi ce. Ina ba da wannan shawarar a yi amfani da wannan damar. Saboda haka a cikin jami'o'i ne kuke, a polytechnics, a FCEs ko a wacce tertiary institution ko a ina, ku yi amfani da wannan damar ku yada addinin musulunci a bisa mafi kyawun sura, domin babu wanda ya isa hana ku tunda dokar kasar ta ba da izini. Wani addini ma da ba a taba jin labarin shi ba za ka iya kirkiro shi a yau ka saman mai da Allah shi a yau, wanda a jiya ba a waye gari da sunan wannan addinin ba balle Allah shi. Kuma a doka shine hukumar kasar za ta baka yan sanda da jami'an tsaro su tsare ka kai ibadarka ba wanda zai hana ka. A kasar Faransa yan luwadi da yan madugo da aka tsane su a masallatai, sai kasar Faransa ta ce su kwantar da hankalin su ga fili su zo su gina nasu. Wannan masallaci ne na yan luwadi kuma masallaci ne na yan madugo, yana nan akan website da hoton da coordinators da komai da irin programs din su da suke. Suka ce saboda me? Saboda nan kasar yanci ce. Ya ce ina son yayi addinin musulunci kuma zai hada da luwadi, ko kuma kun ce musuluncin ku babu luwadi, to yazo ayi masallacin yan luwadi. Sai aka yi aka ba su fili. Kamar da nake cewa in ya zama masallacin yan luwadi suna da yancin su kafu su yada da'awar su, sai masallacin yan sunna ku ne za ku ji tsoro? Sai masallacin yan salafiya ku ne za ku ji shakkar su? Ku fito ku kafa masallatai, ku gina makarantu, ku yada da'awar ku karara, babu wanda ya isa ya hana ku. Saboda haka ku yi amfani da wannan dama, kyakkyawar dama ce. Idan ko kuka ki amfani da ita, to salam magana Bahaushe. Idan na gari ya zauna, to dan banza zai miƙe. Sarki da daukaka sun tabbata ga Allah. Jama'a za mu ci gaba da karatun ayoyin nan na suratul Baqara, kamar yadda muka ce wannan kwanciyar hankalin da musulmi suka samu a Madina. Sai Allah ya saukar da suratul Baqara wadda sai da ta fara sharar fage dangane da fadin irin nau'ukan addinan da suke ainihin kasar Madina. To sannan sai ta zo ta fara bayani dangane da shari'o'i. Daga cikin shari'o'in alhamdulillah akwai shari'ar azumi. Za mu zo mu tattauna bayanai a ƙarƙashin wannan aya, wanda mun ba ku manta ba. Mun ji wasu ayoyi a baya waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba mu tarihi, ya nuna mana cewa azumi ibada ce ta zumunci. Ka samu wani kaset nawa da ne na sanya mishi wannan sunan. Taken kaset din kenan. Azumi ibadar zumunci. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku mu'minai, an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta waɗanda suka gabace ku. Lallai in kuka kiyaye azumi za ku zama masu tsoron Allah. A cikin wannan aya Allah ya alakanta zumunci tsakanin mu da ke rayuwa a yau da al'ummomin da suka gabata daga cikin mabiya annabawa da salihan bayi. Kenan azumi a yau zai ci gaba da kulla zumunci da kyakkyawar alaka a tsakanin musulmin yau. In ya zama azumi a yau ya kulla alaka tsakanin musulmin da kuma na yanzu din. Bayan da waɗannan ayoyi suka gama tattauna mana cewa azumi din farilla ne, sai kuma Allah ya dauko mana tarihi babba na cewa a cikin watan azumin a daren Lailatul Qadri Allah madaukakin sarki ya saukar da Al-Qur'ani. Wannan Al-Qur'ani wanda duniya ba ta taba samun wani littafi mai haske da shiriya irin shi ba. Allah ya kebance mu da shi, mun gode ya Allah, wannan daraja ce. Shi yasa wannan darajar saboda girmanta tana daga cikin abin da sai an binciki kowa a kabari, sai an tambaye ka wa ma amaluka, da ka zauna a duniya wani aiki kai? Mumini sai ce qara'atu kitaballah, na karanta littafin Allah. Fa amantu bihi, na yadda da shi. Wattaba'tu nabi wa saddaqtu, kuma na gaskata. Munafiki sai yayi ihu, kafiri sai yayi ihu. Duk wanda ke saurare na a yanzu ya natsu ya tuna yana zuwa makarantar koyon Qur'ani, ya iya karatun Al-Qur'ani, yana bada muhimmancin ya sa ƴaƴan shi inda za su iya karatun Al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki ce waye? Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Waɗanda suke karatun littafin Allah suke ciyarwa daga abin da muka azurta su a sarari da a boye, waɗannan fa sun shiga kasuwancin da jalin shi baya karewa. Amma ina ne za su ɗibi ribar ranar alkiyama? Saboda haka jama'a, ka duba ka gani, ka iya karatun Qur'ani, ƴaƴanka sun iya karatun Qur'ani, matanka sun iya karatun Al-Qur'ani, mawaƙin Al-Qur'ani Al-Imam Shatibi Al-Gharnati yace, fa alayka biha ma ishta fiha munafisa wa bi' nafsaka ad-dunya bi anfasiha al-ula jazallahu bil khairati anna a'immata lana naqalul qur'ana azban wa salsala. Yana kawo tarihin riwaya Al-Qur'ani, yayya bi malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka tsaya suka koyi Qur'anin nan, suka kawo mana Al-Qur'ani. Yau gashi muna karanta shi kamar yadda muke kwankwadar nono, haka muke jin dadin Al-Qur'ani yana shiga. Sa'annan sai kuma yake cewa fa ya ayyuhal qari bihi mutamassika mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفضلا. يتي يا كي تانا قري دكي يكراتن القرآن الهيرن الله يكي قريكا يتي دومن لانا الكيامة iyayenka guda biyu din nan da suka taimaka maka ka iya Qur'ani, za a tashe su a tasa su gaba mala'iku su nada musu nadin sarauta da kambin sarauta, su ainihin tasa su gaba su kai su aljanna su ne musu kirari. Kaji matsayin iyayen wanda ya iya karatun Qur'ani ke. Sai malam yace fa ma dhannukum bin najli inda jazai, jama'a me kuke tunanin dan zai samu sakamako? Iyayen wani sakamako kuke ji suka samu? Aikin su ne na iya Qur'ani, a dan su suka dauka suka saka a makarantar Qur'ani. Kaji ana tashi kiyama, babu hisabi, babu ukuba, sai a ce iyayen wana da wana da wana da wana da suka iya Qur'ani, ku tashi sai a musu nadin sarauta, crown, a sa musu kambi na sarauta. Sai ya ce mala'iku su raka su gaba su ne musu kirari. Sai malam ya ce kai fa kaji iyayen kenan, me kake zato dangane da ƴaƴayen? Sai ya ce ula'ika ahlullahi was-safwatul mala, waɗannan su ne na dama da Allah, waɗannan su ake kira malamai ba fadin Allah. Jama'a kar ku yi wasa game da Al-Qur'ani. Wannan Al-Qur'ani shi ne kariya daga dukkan sharri na duniya da lahira, kariya daga makircin ɗan adam da makircin aljani. Idan baka iya Qur'ani ba, kai marmaza ka je ka iya? Idan gidanka ba a karatun Al-Qur'ani, a rinƙa yi. Manzon Allah a cikin hadisin Muslim ya ce ku rinƙa karanta Al-Qur'ani a gidanku, saboda duk gidan da ba a karatun Al-Qur'ani to rusasshen gida ne. Yadda kake ganin ya ɗaukaka zai tarwatse, yadda kake ganin ƙarfin gidan zai watse, saboda babu Al-Qur'ani a gidan. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wannan Qur'ani shine Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin shekaru 27 23 afwan 23 daga sama ta daya zuwa ainihin nan kasar nan da kake ji ta duniya, a tsakanin Makka da Madina. Sarki ya tabbata ga Allah ba a taba saukar da Al-Qur'ani a wani yanki ba in ba wannan ba. Dan haka babu wata sura da zaka ji an ce suratun, kaji an ce kadnuyatan, yar Kaduna babu, iraqiyatun babu, yar iraqi, iraniyatun yar Iran, afganiyatun babu, duk inda zaka ji sai dai makkiyatun ko madiniyatun. Wannan yana daga cikin daraja da Allah madaukakin sarki ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah tun da yake bai taba wuce waɗannan kasashe guda biyu ba, Makka da Madina kaf, har ya kare rayuwar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A ƙarƙashin wannan Allah ya saukar da Al-Qur'ani a cikin shekaru 23 gare shi. Amma shi wannan Al-Qur'ani da can yana rubuce ne jikin Lauhul Mahfuz, sai aka kwafo wa annabi shi sai aka kawo shi baitul izza a sama ta daya daga nan ne aka rinka gutsutsuro shi ana kawo annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to bayan da muka ji waɗannan hukunce waɗanda suna da alaka da azumi da watan azumi to wannan aya kuma ita za ta bayyana mana wasu shari'o'i ne masu yawa dangane da ainihin azumi mun karanta ayar nan a jiya mun fassara ta a gurguje za mu ainihin sake karanta ta yanzu mi mata karatun ta natsu sannan kuma mi mata fassara ɗaya bayan ɗaya insha Allah muna masu zaro hukunce waɗanda ainihin alqur'ani zai haskaka mana dangane da fahimtar waɗannan ayoyi wasu kuma hadisai su haskaka mana wasu kuma fassarori daga cikin fassarorin da malaman farko suka yi malam bismillah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum
lokacin da muka fara wannan tafsiri sai da ne wata sharar fage ta kasusuwa 13 kusan awanni 20 na dauka sannu a hankali ina bayyana salan da zan bi wajen fassara alqur'ani manufar ba ita ce ai marmaza a sauke ba manufar ita ce a bi sannu a hankali a ji menene Allah yake cewa alqur'anin da Allah ya saukar wa annabi ya karantar ya bayyana ya fassara ya aiki da shi cikin shekaru 23 kana jin shi ne za mu sauke shi a cikin wata daya lalle akwai ganganci a cikin wannan aikin dan haka fassara mu ta alqur'ani za ta iya kasancewa aya daya mu ci watan azumi guda ana fassara ta kuma ba azumi ne kadai muke tafsiri ba ranaku da dama za ka zo rinnan muna tafsiri na alqur'ani mai girma dan haka lokacin da zan fara wannan tafsiri sai da nabi sannu a hankali na faɗi irin salan da zan bi wajen wannan tafsiri dukkan ayoyi da suka zo suke magana akan tauhidi zan tsaya in tattauna su in fito da maganganun da malamai suka ce ayoyin da suke magana akan fiqh haka ayoyin da suke magana akan mu'amaloli da zamantakewar yau da gobe haka a duk abin da ya shafi hukunce na alqur'ani tun a wancan lokaci na faɗi cewa daga cikin manyan tafsiran da zan rinka dogaro a kansu da ikon Allah tafsirin malam abubakar al-jassas malam abubakar ibn al-arabi da kuma al-jami'u li ahkam al-qur'an na al-imam al-qurtubi abu abdullah Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gabana tafsirin qurtubi ne da imam al-qurtubi ya jawo wannan aya sai ya ce fihi 36 mas'ala a karkashin wannan aya akwai mas'aloli na fiqh guda 36 al-ula qawluhu ta'ala mas'alar farko da Allah ya ce uhilla lakum an halatta muku malam ya ce lafzu uhilla yaqtadi annahu kana muharraman qabla dhalika thumma nusikha tunda kaji Allah ya ce an halatta to yana nuna kenan da haramun ne, daga baya sai aka shafe haramcin sai aka halatta. Menene dalilin Qurtubi akan wannan magana? Sai ya ce rawa Abu Dawud an ibn Abi Layla qala wa haddathana ashabuna qala. Ibn Abi Layla yace malaman mu waɗanda sahabbai ne su suka faɗa mana cewa kana rajulu idza aftara, idan mutum ya sha ruwa da magariba fanama qabla an ya'kula, sai ya bacci kafin ya ci abinci. Gashi an sha ruwa amma sai bacci ya dauke shi kafin ya ci abinci, lam ya'kul hatta yusbiha, to ba zai ci abincin ba har sai gari ya waye. Qala ana nan a haka faja'a Umar fa arada imra'atahu fa qalat inni qad nimtu. Umar sai matar shi ta kwanta bacci, da yazo sai yayi sha'awar ya sadu da ita, sai tace mishi ai nayi bacci na farka, dan haka tunda ne bacci na farka bi halatta in ci abinci ba kuma bi halatta in yi jima'i ba. Fa dhanna annaha ta'tallu, sai ya tsammaci cewa kawai tana neman ta yi mishi wayau ne, ta yi mishi kauciya. Fa'ataha, sai ya biya buƙatar shi da ita. Faja'a rajulun min al-ansar, ana nan kuma sai wani cikin mutanen Madina shi kuma ya iso gida. Fa'arada ta'aman, sai ya nufi abinci zai ci. Faqalu, sai suka ce hatta nusakhina laka shay'an, bari a dan dindima maka yayi sanyi. Fanama, kafin a gama dumamawa sai bacci ya kwashe shi. Falamma asbahu, da gari ya waye, unzilat alaihi hadhihi alaya, sai aka saukaro da manzon Allah wannan aya. Wa fiha, a cikin ta ne aka ji Allah yana cewa uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum, a dare rakin azumi to an halatta muku saduwa da matayanku. Kenan yanzu waccan dokar an dauke ta, ta cewa azumi in dare yayi to ba za a yi jima'i ba saboda kaza saboda kaza, azumi idan dare yayi baka ci abinci ba saboda kaza, yanzu duk an dauke wannan dokar. Ta ji hadisin Abu Dawuda kenan, wanda shi al-Imam Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisi, haka nan malamin shi al-Imam Ahmad a cikin Kitab al-Musnad. Qurtubi yace wa rawal Bukhari an al-Bara'i qala, Bukhari ma yarwayo daga sahabi Bara, Barau dan Azib yace kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sahabban Annabi Muhammad Allah ya kara mishi tsira da aminci sun kasance, idza kana ar-rajulu sa'ima, idan mutun ya dauki azumi, fa hadara al-iftaru, sai lokacin shan ruwa yayi, fanama qabla an yuftira, sai bacci ya dauke shi kafin ya sha ruwa, lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsiya, a wannan daren bai halatta ya ci abinci ba. Haka nan kuma in gari ya waye ba zai sahur ba, ba kuma zai sake cin abinci ba har sai yamma ta yi. Wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana sa'ima, sai aka samu wani mutum mai suna Qais dan Sirmah al-Ansari, ya dauki azumi. Kana ya'malu fi an-nakhil bin nahar, yana zuwa yana saro dabino ne da rana. Wa kana sa'iman, gashi yana azumi. Falamma hadara al-iftar atamra'ata, da lokacin shan ruwa ya je wurin iyalin shi. Faqala laha, yace da ita a indaki ta'am, akwai abinci gidan nan? Qalat na'am, sai tace babu. Qalat la, sai tace babu. Walakin antaliqu, sai dai bari in fita. Fa atlubu laka, nemo maka abin da zaka sha ruwa da shi. Wa kana yawmahu ya'mal, yawun yana aiki. Fa ghalabathu 'aynahu, sai idanuwan shi suka rinjaye akan shi ya bacci. Fa ja'at imra'atuhu, matar shi sai ta dawo gida ga abinci ta samu. Falamma ra'athu qalat khaybatul laka, sai ta ganshi yana bacci sai ta ce tabbata ka kade, ka shiga uku ka lalace, za a gane kuskurenka. Falamma tasafa an-naharu, da gari ya waye ya fita gona ya ci gaba da aiki, rana tana takewa gushiya alaihi, sai ya suma. Fa dhukira dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aka ji ga annabi ga abin da ya faru. Fa nazalat hadhihi al-aya, sai wannan aya ta sauka. Kun ji dalilin saukar ayar har wayo yana daga cikin kissar Qais, an fahimci wannan da kyau? Allah yace uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, da watan azumi da daddare ya halatta ku sadu da matayanku. Fa farihu farhan shadida, sahabbai suka yi matukar farin ciki. Wa nazalat, kuma sai wannan aya ta sauka. Wa kulu washrabu, daddare ku ci ku sha. حتى يتبين لكم الخيط الأسود الأبيض من الخيط الأسود من الفجر har sai kun iya bambance duhun wato hasken alfijir daga duhun dare to shikenan sai farin ciki ya tabbata ga sahabbai jama'a kun ji yadda Allah yake bin mu'minai dake bayan dake wajen kafa musu shari'a sannan kun ji yadda shari'a take akwai rahama in aka gane tayi kunci sai Allah ya saukar da wanda take mai sauki وفي البخاري حديث يضع أتكين صحيح البخاري أيضا عن البراء لذا صحابي براء قال يتي لما نزل صوم رمضان لو كتن دوكات صوك الله يتي أي أزم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله تندق شجر رمضان هر رمضان يفتع بلاك صادو دماء تكبا كاقدي درانا كان أزمي ددر باب أزمي أما أنهرمت وكان الرجال يقونون أنفسهم to sai aka samu wasu mazaje suna kwange sai mutum sai kwanta bacci wuru 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 sai tashi ya ce magagi ne tab subhanallahi sai kuma ya gama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma duk Allah ya san cewa ba wani magagi kwange ne kawai ina fata an gane fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah fa ya san ku ne kanku kwange wato kuna cutar kanku kuna neman ku yi wayau fataba alaikum Allah ya karbi tuban ku tunda kun tuba wa afa ankum kuma Allah ya yafe muku kun ji wannan jama'a wa zakara at-tabari al-imam at-tabari babban malamin tafsirin duniya yace anna umar radiyallahu anhu raja'a min indin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qad samara indahu laylatan umar ya je wurin manzon Allah wata ran da daddare sun yi hira da dawo gida fa wajada mar'atahu qad namat sai sama ta shi tayi bacci fa arada ha sai ne me sadu da ita fa qalat lahu sai tace qad nimtu nayi bacci na tashi fa tunda ko ne bacci na tashi to kuma doka ta hau kaina ba damar jima'i fa qala laha sai yace ma nimti ke ba bacci kikai ba idan ki biyu fa waqa'a biha sai sadu da ita sai gyara wa kanshi fatawa shikenan sai sadu da ita kawai wa sana'a ka abu ibn malik mislam sahabi ka abu dan malik ma sai irin wannan aiki na umar fa gada umaru ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai umar ya jijjifi ya sammako urun manzon Allah fa qala yace a atadhiru ila Allah wa ilaik na kawo hamzari ne ga Allah sannan gare ka fa inna nafsi zayyanat li fawaqa'atu ahli zuciyata fa ta kada min wani abu naje na sadu da matata fa hal tajidu li min rukhsa ko akwai wani sassauci da Allah zai mini fa qala lahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi lam takun haqiqan bidhalika ya umar umar ka fadi gaskiya ba ka fadi gaskiya ba fadiya akai falamma balagha baytahu arsala ilayhi to kazo ka ga manzon Allah ba yadda abu yake ba manzon Allah ya gano ka kaga sai ka kaba rigarka da kunya ka juya yana isa gida sai ainihin wato fa anba'ahu bi'udhrihi fi ayatin min alquran sai manzon Allah ya karanta wa Umar cewa to ga uzurinka Allah ya sauka a cikin alquran wato bayan ya bar wurin lokacin ayar ta sauka wadannan suna daga cikin dalilan da ainihin malamai suka bincika suka gano cewar dalilin da yasa ainihin wannan aya ta sauka kaga daga nan zaka iya haskakawa sai kai wa ayar kyakkyawar fahimta maqasudin ilimin sanin sabubban saukar ayoyi da surori kenan su taimaka maka wajen kai wa aya ko sura kyakkyawar fahimta amma baya nuna shikenan wannan hukunci ya takaito akan Umar tun daga hukunci a Qur'ani malamai suka ce al-ibratu bima nazal la bi sababi ma nazal abin lura shine menene Qur'ani ke cewa ba wai menene yasa Qur'ani kaza ya sauka ba Allah madaukakin sarki ya ce uhilla lakum lailatal siyami arrafatu ila nisaikum a cikin dare rakin azumi Allah madaukakin sarki ya halatta muku saduwa da iyalanku waɗannan suna daga cikin maganganun da nake ishara a jiya arrafas at-tams duk waɗannan kalmomi al-mubashara kalmomi ne da suke bayuwa zuwa ga ma'anar jima'i amma sai Allah ya yi kinaya sai bai faɗi kai tsaye ba saboda kamar yadda Ibn Abbas yake cewa Allah madaukakin sarki mai kunya ne, yana daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki Al-Hayyu Al-Qayyum rayayye, sannan yana daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki Al-Haya'u inna Allaha la yastahi an yadriba, gashi nan a cikin hadisin Abu Dauda manzon Allah yace Allah yana jin kunya bawa ya daga hannu yana da bukata kuma Allah bai biya mishi bukata ba. Dan haka kunya na daga cikin siffofin Allah, dan haka Allah baya magana gatsal, yana magana ne da ladabi. Allah ya halatta muku da daddare ku sadu da matayenku cikin watan azumi. Hunna libasul lakum, matayenku suturu ne gare ku. Wa antum libasul lahunna, sannan matayen wa kuma kuma suturu ne ga ainihin matayenku. Malamai suka ce wannan aya ita kanta akwai kinaya a ciki. Ai ba wanda ya taba ganin wata mace ta lullubi ga namiji ko wani namiji ya lullubi ga wata mace, ba ta taba ganin ka sawo matarka ka fito ba, matarka ba ta taba sawo ka ta tafi gidan biki ko suna ba. To ashe da Allah ya ce libas, sai a dubi menene libas ke sutura, tufafi, kayan sawa me suke wa dan adam, sutura da hijabi me suke wa mace yar adam. Sutur cewa rufa asiri, ado, biyan bukata, haka ake sa ranka zama ga matarka. Ka rufa wa matarka asiri, ka biya mata bukata, sannan kuma ka zame mata abin alfahari, kamar yadda mutum ya sanya tufafi yake alfahari yana jin cewa eh ya hadu. Haka ke ma ake so, ki rufa wa mijinki, ki suturta mishi, ki zame wa mijinki abin kasaita, saboda me? Saboda ba shi da bukatar wata domin kin gama gamsar da shi. Wannan na daga cikin ainihin wato sirrin da Allah madaukakin sarki ya sa yi ta'abiri da hunna libasul lakum, matayenku suturu ne gare ku, wa antum libasul lahunna, kuma kuma suturu ne ga matayenku. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, sai dai kuma Allah ya san cewa kuna ha'inta kanku. Abinda Allah ya haramta sai ku je kuna hila kuna ainihin halattawa. Fataba alaikum, to amma tunda kun tuba Allah ya karbi tubanku. Wa'afa ankum, kuma Allah ya muku afuwa ya yafe muku. Da wannan aya malamai suka ce hila haramun ce a musulunci. Hila ita ce sai a haramta maka wani abu sai kai wata hikima wadda zaka halatta ta. Waɗanda suka fara yin wannan sune Yahudawa. Aka haramta musu cin kitse ba dan komai ba sai dan ta'addancin su, sai Allah ya dubi abinda suka fi komai jin dadi sai ya ce to wannan abin haramun ne. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Yan ta'adda ne, kashe annabawa suke, kashe malamai suke, sannan duk abinda suka fara na saban Allah in aka yi musu wa'azi sai su ce to ai an makara, inda sun riga sun fara ba zai yi su bari ba. A ce ku tuba sai su ce ai ina, la yatanahawna an munkarin fa'alu, sai su ce to ai tunda sun fara to ta yaya za su yi su bari, dole a hakura kawai a ci gaba a dai wa'azi abinda ba su taba yi ba, to wannan kar su fara. Wannan irin ta'addancin nasu yasa sai Allah ya rinka duban abubuwan da suke jin dadi, daga ciki suna cin kitse suna jin dadi, sai Allah ya ce ya haramta musu kitse, sai suka ce sun yadda. To sai kuma sai su je sai su tattara kitse sai su soya shi, in ya narke sai su dura a kwalabe sai su je su siyar sai kuma su cinye kudin. Malamai suka yi musu wa'azi suka ce a wannan abun fa da kuke ba daidai bane. Suka ce a kitse aka haramta musu ci, ba haramta musu cin kudin kitse ba. Suka kiji aka halaka su. Aka sake tawowa wasu gari, wani gari na Yahudawa nan ma suna su, sai Allah madaukakin sarki sai ya ce to duk ranar Asabar ya haramta musu yin su, ya haramta musu fatsa, ya haramta musu kamun kifi. To kuma duk ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Ladi, sai kifi sai ya zo sai baja-baja, ai sai kifi a neme shi sai a rasa. Ranar Asabar sai kuma ga kifi nan ya zo ya baja-baja a kan ruwa, kana ji kana gani ba damar ka taba. Gobe kuma ka zo ka wuni kana jefa tanaka a jikin fatsa, kifi na cinyewa baka kamo ko guda daya ba. nan nan sai aka samu ne ta kadarin cikin su sai je sai haka rami a kusa da kogin sai zuba ruwa sai da ga ruwan ya zauna tukuna sai kamo kifin rana asabar sai tara a ciki sai tsaya sai da rana ta fadi asabar ta fita an shiga daren lahadi sai kwaso abin shi sai taho to ka san kifin ana soya shi a makwabta din za a ji nan da nan jama'a sai suka ji kanshin kifi sai aka sheko a guje gidan shi wani lafiya ai ni kun ga tunda dai haramun ne ranar asabar to sai na samu rami sai na haka sai na tsaya da magariba tai rana ta fadi ba asabar ta fita ba aka ce sai na kama sai na zuba cike nan sai na to da abubuwa shagewa ne ashe kaga ka iya to sai aka fara ganin kifi ya fara wadata a gari ya akai malamai suka ce ku bari suka ce kai malamai ba mu saba karatu ba abinda karatu yace a cikin littafi mai tsarki kaza 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 saboda haka abinda muke bai saba littafi ba cike da sai hallaka ta zo aka maida mutanen garin birai wadancan da suka gabata su kuma aka maida su alade shine Allah ya saukar da wannan tarihi a cikin alqur'ani ka san duk inda matasa suke ba za ka raba su da siyasar rayuwa da ta addini ba ita ce tsogala fada sahabbai ma yan kananan nan yan 16 17 18 20 su ma sai suka rinka yawo cikin Madina suna tafi suna waka suna la'natullahi alal yahudi innal yahuda ikhwatul qurudi oh yahuda Allah ya tona asirinku dama ku dangin birai ne ashe an taba halaka da matasa kenan yan siyasa ina fata an gane kace mun gano an taba mai da kakanninku birai wasu alade to kun ji jama'a annabi ya haramta hila na daga cikin hila ka saki mace saki daya ta dawo ka sake sakin ta saki na biyu ta dawo ka sake sakin ta saki na uku sai kaje an ce ba za ta halatta ta dawo ba sai ta auri wani sai kaje kai auren hadin baki auren kisan wuta tsakanin kai da wani ka gargade shi ma ka bashi wadatattun kudi kai ya sadu da ita wato a nuna dai a idan jama'a cewa ai tai aure ta fito shikenan sai kuma ka dawo da ita wannan hila ce manzon Allah yace koda ba aure ne na hadin baki ba koda aure ne akai saboda Allah bata halatta ta dawo wurin mijin nata na farko ba har sai wannan mijin ya sadu da ita ina ma'ana haka matar da aka sake ta saki 1 2 3 sai ta tafi sai ta aure a wani wuri sai mijin ya hadari ya rasu ko wata larura ta sa bai sadu da ita ba sai ya sake ta har yanzu bata halatta ga kai tsohon mijin ba la hatta yazuqa usailatiki fatazuqina usailatahu manzon Allah yace sai ya dandane ki sai kin dandane shi karatun manzon Allah kenan sai kun sadu da juna dan haka jama'a duk wasu abubuwa da mutane suke yi na hila wallahi alazim su ji tsoron Allah idan ka aikata abin da yake ba daidai ban aka ce maka ba daidai bane kawai ka yarda cewa ba daidai bane ka roki Allah ya gafarta maka abin da ya faru ga Umar kenan Umar da ba ya zo ne zai wa kansa zai gyara ba wallahi manzon Allah abubuwa ne suka faru kaza kaza manzon Allah yace a baka faɗi gaskiya ba tashi ka ba mu guri tafi sai ya tafi to ai na zo neman sassauci ne aka ce tafi sassauci ma babu aya bata sauka ba tafi kai ba daidai ba nan aya na sauka sannan aka bi Umar aka ce ku ce min shiga ayar ta sauka kuma Allah ya faɗi gaskiya cewa Allah ya san kuna ha'inta kanku Allah ya ce kar ai kuma kun yi wannan yake nuna sahabbai ba mala'iku bane sahabbai suna iya saba ma Allah amma in sun saba ma Allah suna lausasuwa su tuba na'am suna tuba gashi Umar zuciyar shi ta kare ya zo ya tuba kuma Allah madaukakin sarki ya kawo karatun a cikin alqur'ani ya ce fataba alaikum Allah ya karbi tubanku wa'afa ankum kuma Allah ya yafe muku bayan haka ma daga yau doka an dauke ta wani ma ba zai sake shiga laifin da kai Umar kai ba jama'a kun fahimta ba a ce mutanen da ba annaba ba ba sa saba ma Allah ba a ce masu tsoron Allah ba sa saba ma Allah Allah cewa yake innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru masu tsoron Allah idan shaitan ya tabe su sai su fadaka kenan hatta masu tsoron Allah shaitan na iya jan su shaitan na iya rinjaye su sai dai bambancin su da waɗanda ba su da tarbiyyar tsoron Allah su masu tsoron Allah sai su fadaka sai su dawo kan hanya a karkashin wannan duk wanda ya aibanta sahabban manzon Allah saboda ire-iren waɗannan abubuwan jama'a bai yi wa kansa adalci ba kuma bai yi wa sahabban manzon Allah adalci ba kuma bai kiyaye wa manzon Allah darajar shi a cikin sahabbai ba da manzon Allah ke cewa Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharaba ina roƙon ku dan Allah sahabbaina kar ku mai da su karan bara kowa ya dibo kwata ya yarba musu kowa sharri zagi kazafi harara kyala duka akan sahabbai manzon Allah yace yana roƙon mu don Allah mai mishi wannan alfarmar kar mu ci mutuncin sahabbai shi saboda haka dukkanin ire-iren waɗannan ayoyi a karanta su da ƙarfi kuma a kawo sababin saukar su abin da kai ci masu irin waɗannan abubuwan su ne ƴan shi'a waɗanda kullun suna neman ina ne kaza ya faru ga Umar ina ne kaza ya faru ga sahabi wane sai su ce sun yadda da wannan mugun aikin da aka ce Umar yayi amma ba za su yarda da tuban da Allah ya ce ya karba ba kaji zindiƙanci to amma haka sake bude kuma sahihul bukhari aka ce ai kafin giya ta zama haramun an je wata walima sayyidina Ali ya sha giya yayi tatul aka tashi za a yi sallar magriba ko isha ko asuba sai aka gabatar da shi akramaka Allahu bismillah ya sha giya sai karanto qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun liman yayi marisa saboda haka in ya fada ya tafi sai kuma ya dawo qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ya ku kafirai ba ni bauta abin da kuke bauta wala antum a'buduna ma a'bud kuma ba ku bauta abin da nake bauta sai kuma yace wa nahnu na'budu ma ta'buduna amma fa muna bauta abin da kuke bauta shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi Allah ya haramtar da shan giya idan lokacin sallah ya kusa ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku mu'minai kar ku sake ku shiga sallah kuna cikin maye har sai kun watsake dokar farko kenan da ta fara sauka naka in ka daga kwalba zaka sha sai ka duba a lokacin azhar ya kusa sai ka ce to bari bari a fito tukuna idan aka fito kuma sai ka ga to ai karshen ta in ka sha kai baka watsakewa da wuri a hankali a hankali a hankali to in ka kawo wannan hadisin sai dan shi a sai ya ce wai uban waye ya ruwaito wannan hadisin 1996 ina karatun sahihul bukhari a anguwar Rimi Kaduna yau shekara 17 kenan sai wani yaro sai ya bugo waya naji ka ce Aliyu ya sha giya har ya faɗi kaza a cikin sallah uban waye ya ruwaito wannan sai na ce uban Abdullahi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari shi ya ruwaito amma dai zagiye uhuni dai na bashi ansa yo ai giyar a lokacin haramun ce ba haramun bace abinda Aliyu ya ba fasikanci bane to amma saboda tsabar takalidanci da rufa'ido da aka yi wa ƴan shi'a a cikin kwakwalwarsu ya yadda duk wani sahabi a ce wannan sahabin ya taba yin laifi kaza kuma ya tuba Allah ya karbi tuban shi amma in aka ce Aliyu kaza sai ya ce a bai yadda ba kisa kakka sake si indoctrinating kwakwalwarka a duk abin da za a faɗa maka menene hujja menene dalili menene ilimi sannan a bude a karanta maka kar a yi maka lacca kadai kar a faɗa maka a mujalla a ina ne a littafi yake wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur haka Allah yace abin duk da suke aikata yana cikin littafi a bude a karanta maka Allah madaukakin sarki ya ce maka dan haka jama'a kun ji Allah yace ya yafe muku saboda irin wannan kwange da kuke wa kanku fal'ana bashiruhunna a yanzu sai ku sadu da matayenku wannan kalma mubashara abinda take nufi kenan dukkan sahabbai da suka fassara alqur'ani da malamai da suka fassara alqur'ani ba su fassara wannan wuri da runguma ba cewa a yanzu ku rungumi matanku a yanzu sai ku sadu da matanku tunda a da an haramta to yanzu an ce an halatta to sai ku sadu da matayenku wabtagu ma kataballahu lakum sannan ku nemi abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara muku a cikin saduwa din idan ka zo zaka sadu da mace
akwai abubuwa da dama waɗanda suke gabanka, daga ciki akwai biyan bukatarka da rufin asirinka, daga ciki akwai da wanda kake fatan ya zama maka biyan bukata da rufin asiri da kuma taimako nan gaba. To duk sanda ka zo zaka sadu da mace, kar ka sadu da ita kawai da nufin ka zubar da mani kawai, shikenan ka tashi, ka kudurce ire-iren waɗannan bukatun a cikin zuciyarka. To anan ne hadisi yazo sahihi cikin sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa da a ce ɗayan ku in yazo saduwa da matar shi zai ce Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana, maimaita Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Akwai bismillah a farko, bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Anan wannan addu'ar ba ana yin ta ne lokacin da namiji zai dauki zakarin shi ya saka a cikin farjin mace ba, a'a da zaran irada ta shigo ta jima'i, da zaran kaji ka fara bukatuwa shikenan zaka yi wannan addu'a, dan galibi mutane sai su dauka sai yana cikin saduwar ne. Da zaran kayi nufi sai kai bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana, da sunan Allah, ya Allah ka nesanta mu daga shaytan, arzikin kuma da zaka ba mu ka nesanta shi daga shaytan. To kai wannan jima'i da nufin neman abinda Allah madaukakin sarki ke kaddarawa wajen jima'i. Sannan sai Allah ya sake waiwayo matsalar cin abinci da sha kuma da daddare a watan azumi, sai ya ce wakulu washrabu, hakanan kuma ku yi ta ci ku yi ta sha. Wannan ba umarni ne na wajabci ba, ba umarni ne na doka ba, umarni ne na dauke haramci. Tunda da an ce kada ku ci, to yanzu da aka ce ku ci me yake nufi? In kana da bukata, in baka da bukata bayan an sha ruwa sai kai kwanciyarka har lokacin sahur baka ci abinci ba, shine abin da muke nufi, ba umarni ne na doka ba. Da umarni ne na doka dole ka kwana kana ci kamar kaza bature, ko kuwa tunda ya ce wakulu washrabu, ku ta ci ku ta sha, to amma ba umarni ne na doka ba, umarni ne na dauke wani haramci. Da haram ne ku ci ku sha sai aka ce to yanzu halal ne, to kaga duk abin da aka ce halal ne sai in kana da bukata. Ina fata an gane, dan haka yanzu sai ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad, har sai kun iya bambance farin haske wanda ke bullowa min al-khayt al-aswad, daga ainihin duhu na dare min al-fajri, ma'ana duhun dare menene yake ratso shi? Hasken al-fajr. To da daren azumi ku yi ta ci ku yi ta sha har sai al-fajr ya fito, abinda wannan ainihin ayat take nufi kenan. Amma kamar yadda zamu zo mu ji, sai wani sahabi sai ya dubi ayar from the linguistical point of view, sai ya dube ta a larabce. Allah ya ce ku yi ta ci ku yi ta sha har sai kun iya bambance farin zare da bakin zare, sai je samo farin zare da bakin zare ya zo ya sanya a karkashin matashin kai, sai bullo da kansu haka ya rufe kofa da window kawai ya ta cin abinci, har sai da gari ya waye dodar haske ya cika ɗakin shi ya gane wannan baki ne wannan fari ne, sai ya ce kai amma ina jin karatun bai fassaru ba. Shine dai ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Annabi ya dariya ya ce matashin kanka na da girma, yanzu matashin kanka har ya iya rufe duhun dare da hasken alfijir. Sai manzo Allah ya ce ai ba zare Allah yake nufi ba, ba kuma fari yake nufi ko baki ba, abinda yake nufi kawai ku ci abinci da daddare dare rikin azumi har sai sanda alfijir ya fito. Sa'annan sai kuma Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al-layli, to sa'annan daga lokacin da alfijir ya fito sai kuma ku dauki cikakken azumi har zuwa dare. To dare kuma a musulunci kamar yadda zamu zo mu ji yana shiga ne da zaran rana ta fadi, saboda a cikin hadisi na Tirmidhi wanda zamu zo mu karanta daga sahabiya Ummu Salama Allah ya kara mata yarda, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna aftara as-sa'im, idan har dare ya taso daga haka sannan yini shi ma yayi haka, ma'ana rana ta taho ta fadi, to azumin ka ya kare ka ci ko baka ci ba to da haka kai mai zafin kan addini rana ta fadi amma ka ce a ai ku manya ne ba kwa cin abinci sai lokacin da akai sallah to ba daidai kai ba ko dabino samu ka ci idan kuwa har ka ki cin komai ka ki shan komai har sai da aka idar da sallar magriba kana tafiya kana kasaita wallahi yin wabban za kake sha ba ka da ladan azumi ko misqala zarratin domin faduwar rana ta karya azumin ka kuma ta karkare ibadarka so duk abin da kake kawai sunan shi tanatto zafin kai dumin kirji bid'a kake ba addini kake ba dan haka yana cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya sunnanta ayi marmaza da zaran rana ta fadi a sharuwa saboda wannan karatun da sahabbai suka dauka ran nan an yi jido a gari sai suka tsammaci cewa rana ta fadi kawai sai suka sharuwa ana cikin sharuwa jama'a sai ga rana dal ta fito sai aka ta'uzu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ramuwa ta hau kan mu Umar yace kai ku yi mana shiru yace da gangan muka yi ba da gangan muka yi ba an ce mana rana ta fadi mu sharuwa mun ga rana ta fadi mun sha yanzu ta fito eh sai mu rike baki mu sai mu ci kace ba shi gantaka muka yi ba da gangan muka yi ba ya za ku matsa mana kai ku ka mana addinin gargajiya mu sha wuya bayan annabi ya zo ya kwato mu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam naga jama'a kun ji waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai waɗanda Allah madaukakin sarki yake bayyana mana hukunce-hukuncen azumi to al-Imam al-Qurtubi ya tattauna mas'alolin nan da yawa waɗanda na shigo da dadama daga cikin su ainihin a cikin fassarar waɗannan ayoyi daga cikin mas'aloli waɗanda ainihin muka fara tattaunawa maganar cewa Allah madaukakin sarki ya karbi tuban su Umar kuma Allah ya yafe musu ina son ka gane cewa in Allah ya ce ya karbi tuban wani da gaskiya yake ba in Allah ya ce ya yafe wani fa shikenan ya yafe wani kuma wannan ba zai sake laifin da za a kama shi da shi ba don Allah tashi daya yake in yi maka tashi daya yace tabbat yada abil habin wa tabqo to har abada ka lalace ba za ka gyaru ba dan haka tun farko ya tsine maka albarka dan haka yayi condemning dinka idan kuma har Allah madaukakin sarki yace na yafe wa wani to duk abin da wannan ya aikata kuma Allah ba zai sake kama shi ba suwa suka samu wannan darajar in ba sahabbai ba babu wurare da dama duk yadda kake da rashin kunya game da sahabbai dai in ka zo zaka ce eh sahabbai ne suka yi wancan ha'incin to kana jin dadin ka ce su suka yi ha'inci sai a ce na'am amma sun tuba kuma Allah ya ce ya karbi tuban su kuma ya ce ya yafe musu to menene naka me kake bakin ciki aljanna dai ba gidan gadon ku bane ka san gidan gado da gurgudan yadda kuka zo za ku raba gado sai aka zo da wasu ƴaƴa aka ce ga wasu ƴaƴa daga Sakkwato baban ku ya haifa sune ma yayyan ku kaga gado ya ƙara raguwa to aljanna ba haka bace in ka ji Allah zai zuba bayi a aljanna kaf kar kai hasada kai dai kace Allah ina ciki in aka ce kace yayi daidai kar kai bakin ciki ba ka ga annabi Ibrahim ba ba ka ga annabi Isa ba me yake cewa Allah in tu'azzibhum fa innahum ibaduk ya Allah in ka yi musu azaba to ya na iya bayinka ne wa in taghfir lahum in kuma ka yafe musu fa innaka antal ghafurur rahim kai mai gafara ne kai antal azizul hakim Allah kai buwayayye ne kai gwani ne ba kai asara ba ka dubi mutanen da suka zama mushrikai bayan annabi Isa suka ce annabi Isa Allah ne amma annabi Isa yana cewa Allah in kai musu azaba to bayinka ne in ka kware da fahimtar balaga alqur'ani zaka fahimci annabi Isa yana roƙon Allah ne ya tausaya musu in kai musu azaba to bayinka ne eh kuma bayi menene zaka ci a jikin su Allah in kai musu azaba bayinka ne ba yadda na iya ba na bane wa in taghfir lahum da kuwa zaka gafarta mu fa innaka antal azizul hakim Allah kai buwayayye ne ka fi karfin wannan rahaman ma kai musu kawai haka ake so ka saka zuciyarka a sanyi duk wanda Allah ya saka a aljanna ta tafi amma dai kai ka tabbatar taka tayi kyau amma sai ga wani yana ganin kamar cewa aljannan nan gidan gadon su ne dan haka wani ya zo sai ya ce a ba a san ka kai ba za a karbe ka ba saboda kada gado ya ragu ka bar kowa ya samu aljannar Allah kai wa kowa fatan alheri kai dai kai fatan Allah ya sa duk inda aka raba kai ma da kai wani ya miƙe yace wani wallahi Allah ba zai gafarta maka ba. Allah yace ni kake shan alwashi ba zan gafarta wa bawa na ba, sai kashe su nan take. Sai yace kai tafi na gafarta maka, kai kuma na saka ka azaba. Ga wanda ya isa. Saboda haka ka daina bakin ciki kowa ya samu rahama. Ka daina bakin ciki kowa ya samu ni'ima. Ka daina bakin ciki kai ma ka tafi ka nema cikin taskar Allah. Bahaushe yace kofar Allah ta fita cali yawa. Allah ya sa ka san cali, in baka san cali ba to ka san net. Ragaragan nan. Ha? To ya kake gani? Yarfi in aka zuba kofofin ba suna da yawa ba da ake kama kifi? To kofofin Allah sun fi wannan yawa. Bahaushe yayi balaga anan shi. Dan haka al-Imam Ibn al-Arabi yake cewa wa qala ulama az-zuhdi, malamai na zuhudu suka ce hakaza فالتكن العنايه وشرف المنزله هكا الله yake kula da sahabbai, haka Allah yake daukaka darajar sahabbai. Kai kaji khana nafsuhu Umar radiyallahu anhu faj'alaha Allah ta'ala shari'a, sarki ya tabbata da Allah, kaji daraja. Wai Bahaushe yace inda wani rawa akai mai toshi akai mai liki wani shan duka zai lefi Umar yayi yazo ya kawo ƙarar yayi lefi, aka ce an yafe an gafarta an karbi tuban shi, sai kuma aka ce wannan lefin da yayi kuma Allah ya mai da shi shine shari'a kuma ku yi. To kai ba sahabbai ba wai samu wannan gatan lefi kai fa, aka ce an yafe maka, to kuma daga yau ya zama doka kowa ma yayi. Shine al-Imam al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Mu'asiri, babban malamin tafsiri da hadisi da fiqh cikin mazhabin Malikiya, yace haka za faltakun al-inayatu wa sharaful manzila, kai kaji yadda Allah ke kula da bayin shi, kaji yadda Allah ke daukakar darajar wasu masoyan shi. Khana nafsuhu Umar, Umar fa ya ha'inci kanshi ne radiyallahu anhu, amma kuma faj'alaha Allah shari'atan, sai Allah ya maida ha'incin da Umar yayi, sai Allah yake ya zama shari'a kuma ku yi. Yanzu Allah ya yi legalizing, ya gyara abun kuma. Amma a dazu a jiya laifi ne, kuma ga wani ya yi, amma tunda an yafe mai to kuma ku yi ta zama shari'a. Wa khaffafa min ajlihi anil umma, sakamakon wannan abu da Umar ya yi sai aka sauƙaƙa wa al'umma radiyallahu anhu wa arda. Allah ya ƙara wa Umar yarda, Allah ya sa shi ma Umar ya yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi. Jama'a kun ji darajar sahabbai, kun ji yadda malamai masana su ba sa kallon alqur'ani da idan hagu. Shi yanzu Ibn al-Arabi a daidai lokacin da ƴan Shi'a suka dubi wannan ayar sai su ce Umar yayi kaza, Umar yayi kaza, su suna dago kyamar ne kazantar. Shi kuma sai yace to kai kuma ka dubi laifi, yayi aka ce an yafe mai, kuma sai aka ce laifin ma kowa yayi. Dan haka idan kai masharranci ne, duk inda kaga alheri ko ba zai ganu a alheri ba, sai dai ka ganshi a sharri. Dubi kuda, idan ka sanya babban riga ka kafesa turare, ka kawo kuban ka ka dafa ka fesa mata turare, in ka taho wucewa cikin jama'a ba zai bi ka yana yunyunyunyu ku kalle shi ku kalle shi yayi ado ba, ba zai fada ba. Amma idan kai kuskure ka taka kashi a can kasan takalminka duk yadda kashin ya kuɗe, to in aka zo cikin jama'a kana takama sai tafi can wurin kashin ya rinka wi ce ƙarya ne, kar ku kalli can, kar ku nan, za ku kalla nan 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 za ku kalla, saboda shi masharranci ne wurin sharrin kawai. Duk wancan babban riga da kwado da linzami da zobe da turare duka bai nuna muku cewa yake ga inda nan nan ku kalli nan, kada can ya burge ku. Malamai suka ce misalin munafiki ke. Shehu dan godiyo shi wannan misalin da na ka karanta muqaddimar ihya us-sunna. Saboda haka kar ka zama cikin munafikai waɗanda duk lokacin da kaga alheri sai ka maida shi sharri, ne inda kaga sharri sai kuma sai ka maida shi alheri. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wallahi jama'a, wani abun mamaki idan ka tsarkake zuciyarka daga duk wani mugun abu sai kaga ka zauna lafiya. Idan kuwa ka fitini zuciyarka, to duk wani abu na alheri in yazo kai kuma alheri ba zai gano gare ka ba. Saboda haka ƴan Shi'a kullun suke nan wahalar da suke, ina za su karanto wata aya da za a ce sababin saukar wannan aya akan sahabi kaza ne ga maganganun da Allah ya faɗi, sai rike wannan laifi, ba zai rike waccan maganar ba. Sahabin da yafi kowa daraja da shaidar Qur'ani da Sunna shine Abu Bakar, da Allah madaukakin sarki yake cewa izhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana, in shi a sai suka rike kawai inda la tahzan din, cewa annabi da Abu Bakar suna cikin kogo, Allah madaukakin sarki nan take turo gizo-gizo yazo sai ya nada gidan shi, su da kansu da suka zo su ga sai suka ce kai ba za su shiga nan ba, amma a daidai lokacin nan annabi da Abubakar suna cikin kogon, har Abubakar na cewa ya manzon Allah, da ɗayan su zai durƙusa inda kafar shi take da ya hange mu, sai manzon Allah yana ce mishi ya Abubakar la tahzan, karka damu, kwantar da hankalinka, ma baluka bisnain Allahu salisuhuma, me kake tsammani mu biyu ne amma Allah ne na uku mu, to sai su ce to kun ga Abubakar matsoraci ne, kun ga matsoraci ne, gashi nan ya tsorata, amma dubi fa abinda Allah yake cewa iz yaqu iz huma fil ghari, lokacin da suke cikin kogo su biyu, baka isa anan ka cire Abubakar ka sa kanin ubanka ba kai ridda, in ka sa limamin ka ko shehin mazhabin ka ko shehin dariƙar ka ka zama kafiri, dole ka yarda cewa Abubakar ne saniyas nai nabiyun tafiyar nan da aka yi ta mutum biyu, iz huma fil ghari da suke cikin kogo, iz yaqulu li sahibihi, da annabi yake cewa abokin shi, kaji fa abokin shi, la tahzan, karka damu, kada ranka ya baci, inna Allah ma'ana, Allah yana tare da mu, duk wannan ba su kalli wannan falalar ba sai suka dauko cewa la ta'azan Abubakar matsoraci ne, dan haka bai cancanta ya khalifanci jama'a ba, kuma ga tayi kuma sai su ce lokacin da annabi zai bar Madina, ai lokacin da zai bar Makka, wane ne ya kwanta akan gadan shi, sai a ce Abu Aliyu ne, sai su ce to kun ga shine jarumi shi ya cancanci khalifa, this is merely philosophical thoughts, wannan philosophy ne kawai, we don't need it, nassi muke bukata, nassi ya nuna Abubakar mai daraja ne, na'am Abubakar mai daraja ne, ko kun fahimta, to yan shi'a da yake sun kimsa wa zukatansu sharri akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk inda aka juya kawai, yanzu wadancan kissoshi da kullun muke kawowa Aisha da Hafsa sun yi wa annabi kaza, sun yi annabi kaza, kullun sai su ce to ku dube su, sai a ce to amma menene Allah madaukakin sarki ya ce in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma, abinda kuka yi manzon Allah na bata rai, in kuka tuba zukatanku suka karaya Allah ya yafe muku, tambayar ita ce sun tuba ko basu tuba ba, sun tuba Allah ya yafe musu, kai wai ma duk a daina wannan gutsatsari, suwaye ne Allah ya ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhu, suwa da Allah yake da sahabban manzon Allah waɗanda suka shiga musulunci da farko-farko suka yi gudun hijira, da waɗanda suka taimaka musu lansarawa mutanen Madina, sannan ne fa sai wasu suka shigo, sai Allah ya ce da waɗanda suka zo bayan su, sai ya ce da kyautatawa, su fa ba a yi sharaɗin cewa da kyautatawa ba saboda su mutanen kirki ne, kai ko yanzu ko da ka bi hanyar su ko ka rike Qur'ani ka rike Sunna, sai ka bi da kyautatawa saboda kai Allah bai shaida kyautatawa akan ka ba, amma su Allah ya shaida kyautatawa akan su, shi yasa zagin sahabbai jama'a ba addini bane kafirci ne, kuma wata manufa ce ta a kawo wa addinin musulunci kancal, ya zama ba ku da waɗanda za ku ki jini sai matan manzon Allah, ya zama ba ku da waɗanda za ku ki jinin su sai waɗanda suka fi kowa kusanci da manzon Allah, to jama'a ku dawo shimfidar karatu na yau, ku dubi waɗannan zindiƙai ga su nan suna cika titunan Zariya suna zagin sahabbai, amma har yau ba mu ji wata masarauta ko wasu ƴan sanda ko wasu jami'an tsaro sun ainihin hana su ba, ba mu ji an gayyace su ba, ina malamai munafukan Allah da sunan ƴan izala, ba mu ji sun kai fada ba, munafikan Allah ba su kai ba saboda kannan su ne sun fito ciki daya to daga nan ne za ku gane wa hal afsadad din illa al muluku wa ulama usuin wa ruhbanuha ba waɗanda suka bata addini sai sarakuna da miyagun malamai da kuma jahilai da suke son bautar Allah in ba haka ba yaushe za a ce dan musulmi yace yana son yayi musulunci amma shi ba wanda yake jini sai sahabbun manzon Allah ina malaman suke ina zariya binnin ilimin ina limaman basu san ana zagin sahabban manzon Allah ba a sun sani su wannan ba ita ce matsalar su ba to daga nan zaka gane sharrin sarautun gargajiya da kuma sharrin miyagun malamai da sharrin jahilai waɗanda suke son su bauta Allah ba tare da ilimi ba Allah dai cewa yayi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha sarakuna in har suka shiga kowane alƙarya to sai sun yi kace-kace da ita waja'alu a izzata ahliha azilla kuma duk wani mai daraja sai sun wulakanta shi wa kazalika yaf'aluna Allah yace haka suke yi haka kuma za su ci gaba da yi Qur'ani ne wannan muka ji Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka jama'ar musulmi kun ji Allah madaukakin sarki ya tsarkake waɗannan sahabbai dan haka duk wanda yake zagin sahabbai yake cin mutuncin su zindiki ne wannan ba musulmi bane jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye sa'an nan sai kuma daga cikin mas'aloli da malam ya ainihin tattauna a inda Allah madaukakin sarki yake magana dangane da cewa hatta ya tabayyana lakumul khaytul aswad min al khaytil abyam hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr ina fata an gane ita wannan hatta din nan ta gaya ce dan a bayyana har sai lokacin da kuka iya ganin ainihin al fajr ya bayyana waqtulifa fil hadd alladhi bi tabayyunihi yajibu al imsak wanne lokaci ne ya kamata a daina sahur a karkashin wannan aya za a cire hukunci wal jumhur qala al jumhur mafi yancin malamai suka ce zalika al fajr al mu'tarid fil ufuqi yamnatan wa yasratan wa bihadha ja'at al akhbar wa madat alayhi al amsar al fajr nau'i biyu ne wannan yana daga cikin ilmomin da malaman farko suke nuna wa ainihin waɗanda suke almajiran su ku kiyaye Al-fijr iri biyu ne idan asubahi ta kusa zaka ga wani haske ya taso daga sama yayi shar kamar bindin akuya haka wannan ba shine al-fijr ba al-fijr na gaskiya wanda yake hana cin abinci idan lokacin azumi ne kuma ya wajabta sallah asuba shine zaka ga wani jajajajan haske ya gilma tsakanin dama da hagunka to wannan duk lokacin da ya bayyana to hadisai sun bayyana cewa lallai ne a lokacin nan a daina cin abinci ko kuma a tsaya daga afkawa cin abinci sa'annan kuma a wannan lokaci ne lokacin sallah rawa muslimun an samurata ibnu jundub radiyallahu anhu qala samuratu dan jundub Allah ya kara mishi yarda muslim ya ruwaito hadisin shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya ce la yaghurrannakum min sahurikum adhanu bilal manzon Allah yana da ladanai ne guda biyu daya shine bilal bila babban bawa to shi yana kiran sallah ne da farko na biyu shine ibnu ummi maktum shi kwa makaho ne shi baya kiran sallan ma sai an ce mishi alfijir ya fito alfijir ya fito yana daga cikin irin wannan sunnar a masallaci a samu ladanai guda biyu waɗanda muryoyinsu sun sha bamban guda biyu sai a ce jama'a duk lokacin da kuka ji wani na kiran sallah to za ku iya ci gaba da cin abinci yana nuna cewa akwai sauran dare da zarar kun ji muryar wani kuwa to shikenan yana nuna cewa lokacin cin abinci ya kare yanzu lokacin a kintsa a fito sallah ne wannan ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'annan hanya ta biyu da ake bambancewa ladanin farko idan zai kira sallah shine zai hada da as-salatu khairun minan nawmi haka hadisi suka zo ingantattu a cikin littafin sunanin nasa'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce a kira as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallah na farko a kiran sallah na biyu shi kuma ana yin shi plan ne ba tare da as-salatu khairun minan nawmi ba amma ka duba yadda al'amura suka juye wa mutane sai zama ana kiran sallah plan wanda yake a farkon dare lokacin da mutane suka taso maiwa ma suna cikin masallacin sai ka ji ana kiran as-salatu khairun minan nawm wannan yana daga cikin kuskure da ya faru a cikin tarihin musulmi wanda ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karanta littafin sunan an-nasa'i tare da sharhin al-imamu hayatuddin sindi da kuma sharhin al-allamatu suyuti Allah ya gafarta musu ku karanta littafin sublus salam sharhin bulughul maram ku karanta littafin tamamul minna fi at-ta'liq ala fiqhi sunna a cikin waɗannan tafai za ku samu gamsassun bayanai da ke tabbatar da cewa as-salatu khairun minan nawmi kiran sallah ta farko ake yi to ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa jama'a idan kuka ji Bilal na kiran sallah to kar ya rode ku ku ci gaba da cin sahur dinku wala bayadul ifq al mustatil hakafa sai manzon Allah ya ce hakanan idan kuka ga haske mai tsawo daga sama zuwa ƙasa kar ya hana ku cin abincinku hatta yastatira hakafa har sai ya gilma haka tsakanin dama da hagu kenan wa hakahu hammadun biyadaihi hammad ya nuna musu ainihin da hannayen shi fa qala ya'ni mu'taridan wato in kun ga alfijir mai haske daga sama zuwa ƙasa ku ci gaba da cin abinci amma in kun ga alfijir mai haske daga dama zuwa hagu to ku daina cin abinci lokacin sallah ta yi wa fi hadisi ibn mas'ud hadisi ya zo a ainihin daga sahabi ibn mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace innal fajra laysa alladhi yaqulu hakadha wa jama'a asabi'ahu thumma nakasaha ila al-ard ibn abu mas'ud sahabi ne yace alfijiri wanda ke hana cin abinci ba shine alfijirin da ke tasowa daga sama haka zuwa ƙasa ba haka ya kwatanta musu yace walakin alladhi yaqulu hakadha sai dai alfijir wanda yake hana cin abinci shine ainihin alfijirin da yake haka wa wada al-musabbiha ala al-musabbiha sai ya hada yatsun shi dan ali da dan ali wato yatsu na nuni na dama da na hagu wa madda yadaihi sai ya ja hannayen shi haka yace alfijirin da zai yi haka daga dama yayi hagu to shine zaka ga haske daga dama zuwa hagu to shine alfijirin da yake hana ainihin cin abinci to jama'a kun ji wannan ainihin hadisi waɗannan hadisai sun fayyace mana wanne lokaci ne kenan ake fara azumi shine lokacin da alfijir ya fito to wata fatawa da suke cewa wai a daina cin abinci minti 15 kafin alfijir ya fito fadin wannan fatawar shi kanshi saban Allah ne fadinta ba wai aiki da ita ba saboda ta saba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah a cikin hadisin shi sahihi wanda al-Imam Abu Dawud da Ahmad suka ruwaito cewa idan ɗayan ku yana cikin cin abinci sai ladan ya kira sallah annabi yace kada ya daina cin abincin shi kada ya daina shan abincin shi ya gama biyan buƙatar shi sannan ya tashi kenan idan ka tashi bacci ne kaga alfijir ya fito to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alayka kenan ta baci amma minti 10 saura alfijir ya fito ka tashi yi marmaza ka zauna ka fara to ka natsu kar kai hannu baka hannu kwarya ka natsu ka ci a hankali an kira sallah ya rabu da su ka ci gaba da cin abincinka har sai ka gama biyan bukatarka ɗibo ruwa ka sha madam ɗibo juice to sannan ka ci kai daidai to shikenan yayi daidai haka hadisi yace sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan da ke cewa wai minti 5 ko minti 15 kafin alfijir ya fito a daina cin abinci wallahi an ta'adda ne a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo da rahama ba za ku saka mutane a cikin bandeji ba ku nannade su suna shakan numfashi da kyarkarya kuke abin da manzon Allah jama'a shine kawai daidai Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a kun ji bayani dangane da abin da ya shafi yadda al'amarin alfijir yake kasancewa to sannan sai kuma al-Imam al-Qurtubi yake cewa
وروى عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسألنكما حديثي دا الإمام الدار قطن يرويتو دا حفصة تجي النبي ياتي من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له وان دبي قوانا دنير أزمي بكافن الفجر توبي دا أزمي baka kwana da niyya ba sai da alfijir ya fito karfe 6 na asuba karfe 7 sannan ka tashi sai ka zo kana cewa an ga wata a baka da azumi sai ka kwana da niyyar azumi sannan kake yin azumi to amma kun ga wannan surar da nayi muku misalin ta ita akwai sassauci a ciki idan ka wayi gari ranar azumi ce ta farko baka da labari ko an baka izinin ka dauki niyyar azumin da rana wannan ya halatta
na'am
amma kai zaka kwanta ka san cewa gobe akwai azumi to ana cewa ka kwana da niyyar azumi ka kwana da niyyar azumi to sai ka ki kwana da niyyar azumi kuma sai ka tashi alfijir ya fito to baka da azumi a wannan yini sai dai ka wuni ka kame bakinka ba za ka yi azumi ba an fahimta to amma ka jira ko za a ga wata har karfe 11 12 kai kuma baka saba ba sai kai kwanciyarka can wajen karfe 1 na dare sai aka sanar da cewa an ga ainihin wata baka samu labari ba gari ya waye sai ka ji labari cewa jiya an sanar da ganin wata dan haka yau 1 ga Ramadan a wannan lokacin sai ka kudurci niyya sai ka fara azumin ka yana daga cikin wuraren da sunna ta zo da halaccin daukar niyyar azumi da rana tsaka hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari da muslim ina fata an gane to sannan al-imam al-qurtubi yace wa zalika anna siyam min jumlati al-ibadat abinda yasa aka ce idan babu niyya babu azumi saboda azumi yana daga cikin jimillar ibadoji fala yasihu illa bi niyya ita ko ibada kowace iri ce ba ta yiwa sai da niyya wa qad waqqataha ash-shari'u qabla al-fajr shari'ar musulunci ta iyakance lokacin kudurta niyya shine kafin al-fajr ya fito fa kaifa yuqal to taya za a ce innal akla wash-shurba ba'da al-fajr ja'iz ya halatta mutun ya ci ya sha bayan al-fajr ya fito bai halatta ba ka tashi bacci al-fajr ya riga ya fito haramun ne ka ci ka sha amma ku kiyaye kana cikin ci kana sha alfijir ya fito to karka tsaya sai ka gama biyan bukatarka wannan daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan warawal bukhari al-imam al-bukhari ya ruwaito an sahal ibn sa'd daga sahabi sa'al da sahal dan sa'ad qala yace nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad walam yanzil min al-fajr da farko ayar ta fara sauka ne a haka cewa ku ci ku sha har sai kun iya bambance farin zare daga bakin zare kun ji abin da ya taimake su suka yi kuskura a lokacin min al-fajr na al-fajr bai sauka ba wa kana rijalun idha aradu saw to sai zama mutane a lokacin in suka nufi azumi rabata ahaduhum fi rijlaihi al-khayt al-abyad wal-khayt al-aswad sai mutum ya daura farin zare a kafar shi da bakin zare wala yazalu ya'kulu wa yashrab yayi tace yana sha hatta ya tabayyana lahu ru'yatuhuma hasi haske ya cika dakin shi ya iya ganin su kurukuru fa anzalallahu ba'du daga baya sai Allah ya saukar da minal fajri na al-fijr wato farin zaren da bakin zaren na al-fijr to daga nan sai ya gane ba bakin zare ba farin zare ba fa'alimu sai suka gane cewa annahu innama ya'ni bidhalika bayad an-nahar hasken yini Allah yake nufi amma sai yace farin zare wa an adi ibn hatim sahabi adi dan abi hatim dan hatim yace qala qultu ya rasulullah mal khayt al-aswad mal khayt al-abyad min al-aswad ahuma al-khaytan wannan sahabi yace ya manzon Allah wannan aya da Allah yace farin zare da bakin zare menene ne su shin zare ne da gaske qala sai manzon Allah sai yace innaka la'aridul qafa in har ya zama zaka iya sanya farin zaren nan da bakin zare a karkashin matashin kanka kuma ka sake ka kwanta ka kiye ka tana da fadi in absarta al-khaytaini in har zaka iya ganin waɗannan ainihin zaruruka thumma qala sannan sai annabi ya dan yi min sharaha ne
saboda kullun an taba rubuto mana tambaya me yasa ne wai a wuraren wa'azuzi na sai wani lokacin ina dan kawo raha sai nace ita kanta sunna ce ana son ai wa'azi ne a darin ga ana kawo raha ana dan motsa tunanin mutane ba kawai ai ta kawo azaba ana watsa musu ba su yi dinkam ane ana dan saka raha kaga sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan yi raha wani yazo ya ce manzon Allah ya manzon Allah ni abin da nake so ka ainihin bani raƙumi da zan hau wanda zan tafi jihadi sai manzon Allah ya ce kai ni ba ni da raƙumi sai dai dan da raƙuma ta haifa sai mutumin ya turus me bambancin raƙumi da dan da raƙuma ta haifa shi din ne dai raha yi mishi sannan sai annabi ya tsakure shi dai kaka dauka garshi annabi yana yi musu sallallahu alaihi wasallam wata tsohuwa ta taho da kyar ya rasulullah ka roƙan mun Allah in shiga aljanna manzo Allah ya dube ta yace ke din eh ina ba za ki shiga aljanna ba ta sai tsohuwa sai turus sai jawo mata aya inna ansha'anahunna insha'a faja'alnahum abqara uruban atraba ai tsofaffo ke tsohuwa eh za a juye ki ne za ki zama budurwa mai tsayayyen nono eh manzo Allah sai tai dariya manzo Allah yana cracking jokes yana wasa yana raha yana ganin yara yi wasa da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aba umair ma za fa alan nughair anas yana da dan tsuntsu yana wasa da shi sai tsuntsu ya mutu kanin anas sai zauna ya tagumi sai manzo Allah ya ce to ya kai baban umair ina dan tsuntsun naka kuma ya mutu manzo Allah yana jin shi da raha ne manzon Allah yana wasa yana dariya yana tara jikokin shi Hassan da Husaini sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rinka gwalo musu ido haka suna kallon jannan suna ta tintsira dariya yana ta musa sai ne ta musa manzon Allah yana yi ba zama ake kamar bijimin san da za a yanka mana da sallan nan ba ka zauna dam ba rahama a fuskarka manzon Allah yana kwantar da bayan shi jikokin shi su hau sai rinka musu doki doki haka suna yana rarrafe suna jin dadi shi yasa ya saba musu da haka wata rana ya zo da ɗaya daga cikin su sallar la'asar sai ya aje shi gefen shi sai annabi sai ya sujuda to yaro sai ga ayo ai dama mun saba hawa wannan doki kawai sai haye sai manzo Allah sai ya lif sahabbai suka ji shuru an dade lafiya lafiya sahabi mai bada labari yace na dan dago lafiya shi sai ya dago kanshi sai mai da kanshi to yau sai yadda Allah ya jita wahal da kaka da aka yi dadda sallah sai manzo Allah ya ga fuskokin mutane cikin damuwa sai ya ce a ba komai ba jikan nan nawa ne ya hau gadan bayana da ya ga nayi sujuda shine na barshi ya gama abin da yake yi shine wata rana wani yazo ya ga manzo Allah yana daukan dan yaro yana shinshina yana rike shi haka sai ce masha Allah innakum lataf'alun hakaza ku kune wa yara wasa manzo Allah yace kwarai da gaske yace ni ina da guda tara mun taba daukan wani ba sai manzo Allah yace man la yarham la yurham kai ba gidaje wanda duk bai tausayin kanana to Allah bai tausayin shi kana da ƴaƴan ba kai musu wasa so kun ji jama'a ba so ake ka zauna haka a cikin gidanka kamar mala'ikan mutuwa ya zo ba a'a a rinka wasa ana raha manzon Allah yana yi da matan shi manzon Allah yana yi da ƴaƴan shi manzon Allah yana yi da sahabban shi yana yin raha da mutanen gari dan haka sahabbai da suka taso sai basu ga wannan da wahala ba Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yarda wata ran aka nada shi ya zama kanto mai riko wato sole administrator aka tura shi kasar Bahrain da ya isa sai ya ce a bashi jaki yana so ne in ya isa garin ya isa da raha ce a bashi jaki aka bashi jaki da mangala jaki da takunkumin shi kawai an zauna an tattaro a kofar gari ana jiran his excellency ya iso mai girma governor sai aka ganshi ya zo assalamu alaikum wa rahmatullah suka ce wa alaikum salam ce ni ne Abu Huraira aka ce mai girma governor aka ce akan jaki ce kawai ya zo ne dan ayi raha aka yi ta raha ana wasa da dariya idan dare yayi sai kuma yaje cikin yara ana ojiyo jiyo ana taba eh an taba kan gwamna an taba kan gwamna duk waɗannan abubuwan an ruwaito su ne a cikin hadisi kaje ka karanta littafin as-sunnatu qabla at-tadwin so haka ake rayuwa ana rahaba kullun kawai ka daura fuskar ka babu rahama saboda ka cika zuciyarka da mugun abu ba ƴaƴanka ba su samu sassauci ba matanka ba su samu sassauci ba yaran anguwa ba ka wasa da su a'a dole ne a cikin sunna jama'a ku koya ku iya ku nuna mutane yaya rayuwar manzon Allah ta gaskiya take ina fata an gane jama'a saboda haka abinda wannan karatun yake nunawa manzon Allah sai da ya gama mishi wasa tukuna da dariya sai ya ce la sai ya ce farin zare da Allah ya ce da bakin zare ba zare Allah yake nufi ba bal huwa sawadul layli wa bayadun nahar duhun dare Allah yake nufi da bakin zare farin zare kuma Allah yana nufi da hasken yini akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari shi ya fitar da wannan hadisi jama'ar musulmi anan ne zamu take karatun mu a yau insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gobe za a ci gaba da tattauna wannan aya waɗannan mas'alolin zamu tsaya mu yi amfani da su kaf mu tsaya mu bi su sannu a hankali mu takaita su insha Allah saboda haka ne ake tafsirin alqur'ani jama'a ma kana hadisan yuftara ba maganar banza bace aka ai ginin kirkire ta saukarwa ce da Allah ya danta tsarkake mu danta gyara mu dan haka zamu ba alqur'ani sannu a hankali Allah ya dora mu akan gyare-gyare dangane da kurakuran mu Allah ya shiryar da mu akan abubuwan da muke ba daidai ba jama'a musulmi zamu saurara anan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.